Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. A sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 8 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a jihar Kano, Najeriya, kungiyoyi masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa sun gudanar da taro kan zaman lafiya da kuma martaba haƙƙin bil'adama. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin ciwon ƴa mace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumal. Jiya Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓe ikon kusan daukacin lardin Luhansk dake gabashin Ukraine. Sai dai jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a kazaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafe makonni ana kai hare-hare a gabashin Ukraine, ministan tsaron ƙasar Rasha, Sergei Shoigu, ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna riƙe da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani ɓangaren yankin Donbass da ke fatan za ta yi ƙirarin ƙwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yaƙin da aka yi na hamɓar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, ko kuma kama shi a babban birnin ƙasar na Kyiv. Zelensky a cikin jawabinsa na hoton bidiyo a daren Litinin ya ce jarumanmu suna kan tungarsu a Severodonetsk. Magajin garin Oleksandra Krux ya faɗa gidan talabijin na Ukraine a ranar Talata cewa dakarunmu sun ƙarfafa matsayinsu kuma suna ci gaba da yaƙi. Jiya Talata, babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawa farashin kayayyaki, yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022. Bankin ya ƙara da cewa akwai yiwuwar kasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki. Bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar, kuma ya ce mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine shi ma wani lamari ne. Haɗarin hauhawa farashin kayayyaki yana ƙaruwa a yau, in ji shugaban bankin duniya David Malpass a farkon rahoton. Rahoton ya ce wannan matsala za ta ci gaba har tsawon shekaru 10 saboda raunin zuba jari a yawancin duniya tare da hauhawa farashin kayayyaki. A yanzu matsalar na tafiya har tsawon shekaru masu yawa a ƙasashe da dama. Akwai haɗarin cewa hauhawar farashin kayayyaki zai kasance mafi girma har tsawon wani lokaci. Babban bankin yana tunanin ci gaban duniya zai yi sama da kashi 3 cikin 100 a cikin shekarar 2023 da shekarar 2024, tare da hauhawar farashin kayayyaki a yawancin tattalin arzikin wasu ƙasashe. Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni 12 a wani gidan yar da ke kudu maso gabashin ƙasar a jiya Talata, kamar yadda wata ƙungiya mai zaman kanta ta bayyana, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan ƙaruwar hukuncin kisa a Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Maza 11 da mata 1 waɗanda aka yanke hukuncin ko dai kan laifin mugun ƙwayoyi ko kuma kisan kai an rataye su ne da safiyar ranar Litinin a babban gidan yar na Zahiddan da ke lardin Sistabalistan da ke kusa da yankin kan iyaka da Afghanistan da Pakistan. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Iran IHR mai hedikwata a Norway ta faɗa. Ta kuma ƙara da cewa dukkanin su ƴan tsiraru ne na ƙabilar Baluch waɗanda galibi suna bin tsarin sunna a musulunci maimakon shi'a da ke da rinjaye a Iran. Daga cikin mutane 12 an yanke wa shida hukuncin kisa bisa laifin da suka shafi muggan ƙwayoyi, yayin da shida kuma aka yanke musu hukuncin kisa. Sanarwar ta ce babu ɗaya daga cikin hukuncin kisa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida suka rawaito ko kuma daga jami'ai a Iran.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke gwagwarmayar kare 'yancin ɗan adam da waɗanda ke ayyukan wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummar nahiyar Afirka da na sassan duniya sun gudanar da taro kan zaman lafiya da kuma martaba haƙƙin bil'adama a Kano. Mahmud Ibrahim Kwarna dauke da rahoto.
Wakilan kungiyoyi masu zaman kansu da suke aikace-aikacen tabbatar da zaman lafiya da takwarorin su dake ayyukan kare haƙƙin bil'adama a matakin Najeriya da sassan nahiyar Afirka ne suka halarci taron wanda ya wakana a nan Kano. Kazalika wakilai daga sassan duniya da kuma ofisoshin diplomasiya na wasu ƙasashe sun bada gudunmuwa ga zauren taron ta kafar sadarwa ta internet wato Zoom, rawar da hukumomi da kungiyoyi da cibiyoyin gwamnati da ma ɗaiɗaikun mutane ka iya takawa wajen wanzar da adalci da kare haƙƙin ɗan adam. Tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'ummomi su ne batutuwan da suka mamaye ajandar taron. Farfesa Bahari Isa shine babban jami'in gudanarwa a ofishin kula da kungiyoyin diplomasiya da na kare haƙƙin ɗan adam na Afirka. Ya fayyace ayyukan da suka sanya a gaba domin cimma manufa.
A kungiyance muna ayyuka kamar haka: ayyukan zaman lafiya, ayyukan sulhu, daidaito tsakanin al'umma, muna ayyuka da suka shafi kare haƙƙin ɗan adam, muna ayyukan da suka shafi inganta alaka tsakanin ƙasar da muke da ƙasashe waɗanda muke da alaka da su na diplomasiya, sannan da kuma shirya zama na bita akan muhimmancin adalci da kuma kyautatawa.
A yayin taron wadda wakilai daga ƙasashen Turai da nahiyar Asiya suka bada gudunmuwa ta kafar Zoom, kungiyoyin kare ƴancin bil'adama da na diplomasiya da zaman lafiya haɗin gwiwa da School of Leadership ta Amurka sun karrama Hajiya Hassana Saminu Turaki da lambar ambasadan zaman lafiya misali akari da ƙoƙarinta da gudunmuwa ta wannan fuska.
Ba abin da zan ce wa Ubangiji sai godiya, sai kuma Ubangiji Allah ya tallafa mu, ba a Jigawa ba, ba a Najeriya ba, ba a Afirka ba ma. Allah ya yadda aka bani wannan lambobi, aka bani diplomatic passport wanda duk matar gwamnati take takama, matar shugaban ƙasa shi take takama, duk ba abin da zan ce wa Ubangiji sai godiya. To abin da nake so da iyaye mu koya ƴaƴan mu gaskiya da amana, rayuwa ta tauhidi tana da amfani. ƴaƴanka da ka haifa in baka ba su daraja ta bani Adama, ba za su iya maka biyayya ba.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ke cewa kunci da tsadar rayuwa a ƙasar na ƙara alƙalman cin zarafi da take haƙƙin bil'adama a tsakanin iyalai.
Sai wannan hukuma dama ɗaya daga cikin ayyukanta shine gudanar da bincike akan wasu matsaloli da suka shafi tauye haƙƙin ɗan adam. Kuma a yanzu abin da ya nuna mana shine akwai matsaloli abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa. Akasarin magidanta ba sa iya sauke nauyin da Allah ya dora musu. Sannan idan mun duba daga bangaren da ya shafi hukuma ko kuma gwamnati, zamu ga cewa akwai matsaloli na gaza dabbaka dokoki da muke da su. Muna da dokoki da yawa kamar a nan jihar Kano waɗanda za su rage irin waɗannan abubuwan, to amma kuma rashin dabbaka su yakan sa a samu hauhawar irin waɗannan matsaloli a cikin al'umma.
Malam Abdullahi Shehu kenan, coordinator shiyar Kano na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da mahukunta a Najeriya suka ce suna gudanar da binciken gano mutanen da ke da hannu a mummunan harin da aka kai ma jami'ar Katolika a Najeriya na ran Lahadi, harin da ya yi sanadiyar rayukan masu bauta da dama tare da jikkata wasu masu yawa. Yanzu haka dai ana ci gaba da baiwa waɗanda suka jikkata kulawa a cibiyoyin kiwon lafiya. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambol ya ziyarci ɗaya daga cikin wuraren da ake jinyar waɗanda suka jikkata domin jin halin da suke ciki.
Bloody leeches, see the cloth where we go to church tonight, this just of here go to run come out, we know no way. This is na back.
Ya daga cikin waɗanda aka harba a cocin ta ce ga tufafin da ta je coci da su a wannan rana. Ta ce a cikin cocin suka ji ƙarar bindiga ba damar fita, kuma an harbe ta ga bayanta, an harbe ta a hannu. Mr. Benjamin da shi ma aka harba ya ce yana cikin cocin ne.
Benjamin, I went to church it was at the closure period. So we started hearing gunshot outside. And started
Mr. Benjamin, yes, suna cikin coci ana batun tashi sai suka ji harbin bindiga harbin yana kusantar coci wani ya leka don ya ga abin da ke faruwa sai ya ga mutane sun yi shiga burtu suna sanye da kayan soja sun rufe fuskokin su sai suka kwanta suka boye duk da boyewar da sun kai an harbe shi ga kafafu biyu.
My name is John Gloria. After the government father gave us the final blessing, we heard a gunshot outside. We were even thinking maybe he's there.
Madam John Gloria, that's the imamin chosen. Ya albarkace su kenan a ƙarshen ibada. Sai kawai suka ji harbi a waje. Sai tsammanin abin wasa da yare ne. Tace sai ni boye a ƙarƙashin kujera. Kowa yayi ta kansa. Harbin ya same ni a kafa. Harbin ya same ni a hannu. Harbin ya same ni a duwawu. Hassan Umar Tambuwal. Murar Amurka daga garin Owo a jihar Ondon, Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Jiya talata dakarun kasa da kasa tare da sojojin Najeriya da Niger da kamar da kuma Chad sun ce sun kashe mayakan yan ta'adda sama da 800 cikin kimanin watanni biyu a yankin tafkin Chad mai fama da rikici. Kasashen hudun na yammacin Afirka da Benin ne suka sake kafa runduna a shekarar 2015 domin yakar kungiyar Boko Haram da kishiyar ta kungiyar IS da ke yammacin Afirka ISWAP. Rundunar haɗin gwiwa ta National Joint Task Force ta ce ta kashe mayakan yan ta'adda 805 a tsibirin tafkin Chad da kuma yankunan da ke makwabtaka da su tsakanin ranakun 28 ga watan Maris zuwa 4 ga watan Yuni, inda ta bayyana samun nasara ga har-haren da ta kai. Faɗin tafkin Chad mai girman fadama ya ratsa kan iyakokin Najeriya da Niger da kamar da Chad. Sannan Boko Haram da ISWAP sun kafa sansanoni a kananan tsibiran da ke cikin ta. Daga ƙarshe Amurka ta gargaɗin cewa za a mayar da martani cikin gaggawa idan Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman nukiliya. Irin wannan martanin, inji masana, dole ya haɗa da ƙarfafa tsaron Koriya ta Kudu, yayin da ake kai hari kan hukumomin China da Rasha da kuma ɗaiɗaikun mutanen da ke goyon bayan shirin makaman nukiliyan Koriya ta Arewa. A birnin Seoul jiya Talata, bayan gana da mataimakin ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu na farko, Cho Hong-dong, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka, Wendy Sherman, ta ce za a mayar da martani cikin gaggawa da ƙarfi kan gwajin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa. A wani taro da aka yi a Vienna ran Litinin, Rafael Grossi, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa, ya ce Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin makaman nukiliya yayin da aka sake buɗe wata hanyar shiga ƙarƙashin ƙasa a wurin gwajin nukiliyar ta na Pyongyang.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, shakata da wannan waka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To idan dai mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, akalar shirin karkata kan yadda mata suka kaya a zaben fidda gwani wanda aka gudanar a Najeriya, inda muka tattauna da Hajiya Halima Ibn Umar ta kungiyar Women in Media da kuma Honorable Halima Suleiman wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari, mashugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano. To kafin mu dora akan shirin da ya gabata, kawai dan gutsire daga bayanan Hajiya Halima.
Kwai jahohin arewa, kusan arewacin arewa mu ne nan ba mu so, ko in ce mazaje waɗansu daga cikinsu ba su so su ba mata dama su fito su yi takara. Da an fake da addini, aka zo aka fake da cewa duk mace ba ta da kamun kai, duk dai aka ga matan masu mutuncin masu ilimin ƙwararrun suna fitowa. Kuma kin san dama gwagwarmaya ne shi na kaso 35 ɗin da muke nema affirmative action, kin san an sa shi kwanaki. To amma akwai ƴan ƙurakure wanda ya sa ƴan majalisa sa suka ki su amince da shi, wanda koda ba nan kurakuran dama zai yi ya su amince gaskiya, saboda ba sa so su bar waɗannan kujerun da suke kai. To amma alhamdulillah gaskiya bana an dan samu sauyi kaɗan, musamman ni Kano din nan shi nake, dan Kano kin san in dai abu ya karba a Kano to kusan ko ina a arewa za a samu karɓa. To Kano dai gaskiya bana an yi rawan gani, amma muna so kuma mu ga ɗaya jam'iyyar da take madafin iko, muna za ma tsaya mu ga su kuma mata nan za su ba dama, dan daga nan ne za mu san adadin matan da cikin ikon Allah za su tsaya takara.
Ayau kuma za mu tashi da bayanan Rabul Halima Suleiman, bayan da na mata tambaya a game da irin kalubale da rashin samun wakilcin mata a majalisu na tarayya da na jihohi da ma mukamin siyasa zai haifar da cigaban al'umma, da kuma hanyar da tafi dacewa wajen samun daidaito akan wannan al'amari.
Me yasa kika ga duk makata da hankalin cewa a ba mu dama mu je a dama da mu? Saboda ki kawo ta wajen bangaren ilimi, bangaren mata ana samun rauni, harkan ma rayuwa gaba ɗayanta shaye-shaye ne, menene duk waɗannan abubuwan da suka dame mu a cikin al'ummar mu yanzu nan? Na kan faɗa kullun in take table in ce rashin wakilcin uwa ne a wurin nan, domin da uwa a majalisa, kullun ina faɗa da uwa a majalisa, ta san babu uwar da za ta ce ta daga har ta roki Ubangiji ka bani haihuwa, idan ka ban haihuwa na ka bani da mai shaye-shaye, ka bani da dan daba, ka bani dan da ba zai nemi ilimi ba, ka bani kaza da kaza, babu uwar da ta taba wannan abu. Amma duk irin waɗannan ƴaƴan muna tsuntar su yanzu a cikin al'ummar mu, ta ya zamu ne magance waɗannan abu? Sai kin samu uwa a majalisa, dan sai ta tsaya kai da fata ai doka da za a buga mata guduma akan kan na ce kaza shine matakin da za a dauka. Idan kika dauko fannin shasha, kika dubi wannan fannin sai ki duba wannan, inda tana majalisa akai doka cewa tun daga kan masu shugowa da shi kawo dilolin su, wanda yanzu zancen da nake da ke sai ki tsinci cin har mata ne suke shiga cikin gidajen matan aure suke sayar waɗannan miyagun abubuwa. To idan ka dakile shi, ka tabbatar kai hukunci so ɗaya so biyu so uku ka gani aka dau wannan hukuncin da aka ce sai abin yayi sauki. Amma ko an yi dokan ma anan ake zube shi akan tebur, an jima a dauko takalmi a daura akai a share a zuba a cikin shara ya tafi kenan. Rashin ilimi na ƴaƴan mu, wanda na tabbatar da uwa a majalisar nan, dole ta tsaya ta ce a ba mata ilimi kyauta, kawo duk matakin da za su taka su ji. Wata yarinyar da kyar iyayen ma dan suna da kokari ne, ko suna da yanda za su yi sassamu ta gama sakandare, tafiya jami'a ko ka fita sakandare din yafi karfinsu. Amma da kyauta za a bada ilimin tun daga matakin primary har zuwa jami'a, ni na tabbatar akwai iyayen da za su yi hakuri ƴaƴan su tafi. Ban ce iya matakin sakandare bai da amfani a wurin ƴa mace ba, ina da amfani, ko ba komai za ta iya amfani da shi a cikin gidan aurenta, ko da zamanta a tsakaninta da iyayenta. Amma mace tana buƙatar ilimi mai zurfi da shi za ta fito ta taimaki al'umma. Samun karatun da ake zai sa kuke gani ake samun yawancin likitoci, duk da haka akwai inda likitocin mata suka yi rauni har yanzu haka. A makarantu malaman ma suka yi karanci, duk yawan nan nasu wallahi akwai inda suke karanci. Mata mace ita ta san ciwon ƴa mace, a ba mu dama a je ai wakilcin nan. Muna da mata da za su iya, wanda ina ganin tun daga lokacin da Hajji Azumi na Madibe Beji ta je majalisa, ita ce ta farko, kuma ba a ƙara samu mace da ta tafi majalisa ba. Kuma lokacin da ta je din, na tabbatar matan da ta wakilta a lokacin, wakilcin da ta je mata sun yaba. Domin in fa aka ba mace fa zo ta wakilci mata a majalisa, ba a magana jam'iyyarta ko daga bangaren da ta fito, magana ake ta mata take wakilta. Dole ne ta fito ai doka da ita na abin da zai amfanar da matan gaba daya, domin wakilci ta je a wurin nan na mata, ba a magana cewa yankin ta ne kadai.
To Hajiya Halima, kina gani rashin rattaba hannu akan kudirin da ya shafi mata a majalisar tarayya yana da tasiri akan takarar mata, musamman idan muka yi la'akari da abin da ya wakana a zaben fidda gwani da aka gudanar?
Ai rashin wannan doka ai ba karamin nakasu take kawo mana ba, inda za a rattaba hannu ko su jam'iyyun siyasa ai in kika dudduba tsarin kundin su ai shi ma yayi magana wannan kaso 35 amma ba wanda ya taba amfani da shi to idan da za a sa dokan nan ta aiki tun daga kananan hukumomi har zuwa gwamnatin tarayya to lalle ba karamin taimako za mu samu ba tunda dai mu dai ba za mu iya kwatan abin nan ba muna so dai a bi ta hanyar da kowa yake samu mu ma mu samu amma tunda mu ana ganin ba za mu iya ba sai kin yi magana sai a ce ai ku mata ne ai addini bai bar ku ba ko a ce wane ne to mun dai san addini ya ba mu dama mu wakilci saboda haka wannan an ga cewa malamai sun fito sun magana cewa muna da daman da zamu fito mu wakilci to kuma kin ga sai ana fake-fake da wadansu abi bade daban wanda ba su da wani amfani to amma alhamdulillah matan nan da suka fito wato mu muna ga abin da zai yi mana amfani shine kuma mun riga mun fara shine muna kira da mutane masu jefa ƙuri'a cewa mata su fito su taimaka su tallafa kuma a jefa wa mata tunda matan nan duk da suka fito ba irin da bane gogaggun mata ne sun san makamar aiki suna da ilimin su kuma suna da tushe tun daga wato ward din su ba irin da bane kawai mace sai ta fito kawai ba ta kai bata san kauyen su ma ko bata san ward dinta ba wata kin sai daga ranar zabe zuwa zabe kawai take zuwa to wannan karo dai alhamdulillah zaki ga duk wanda suka ci wannan zaben fidda gwani din duk suna da wannan dangantaka da alaka da kananan hukumomin su da kuma ward to kin ga inda yafi na da kenan to gaskiya abin da muke yi kuma zamu ci gaba dai har sai an yi zaben Allah da shine campaign din da muka dan faffara waɗansu kungiyoyi da kamar na ce muke yan civil society da muka fara akwai Kano Civil Society Forum akwai Democratic Action Group ga Women in Media Communication Initiative da dai saura ɗan da duk mun samu tallafi muna kan samun tallafi wanda zamu fito mu tawayarwa da mata kai ko mata kadai suka fito suka jefa mata kuriya in Allah ya da zamu kai ga nasara balle akwai matasa masu son ci gaba masu son su ga an ci gaba in Allah da muna sa ran da matan nan in ma dukkan su basu samu ba to waɗansu a cikin su za su samu da yardar Allah kuma muna fatan Ubangiji Allah ya mana jagora Allah ya mana zabi tunda aka ce zabin Allah kuma an riga an gama magana
honorable a ra'ayinki mecece makomar siyasar mata a Najeriya
a wancan kakan zaben da aka yi na 2019 mata da dama sun fito kuma sun taka rawan gani a jihar Kano akwai jihohi da dama a arewacin da muka zagaya muka ga matan da suka fito da zumman cewa ASA suke za su yi takarar nan kuma jama'a gari sun karbe su amma matsalan daga shugabancin jam'iyyar da suke har wani magana ake cewa wai kujera ne an riga amma wani alƙawarin sa na wane ne shi yasa har gobe Hajibu Demokradiyya take baya idan har kana tunanin can wane ne ra'ayinka kake son ka kawo shi ba abinda al'umma suke so ba to babu wani ci gaba da zaka samu a wurin domin kokari yake taya zai rinka faranta maka taya zai kyautata maka ba al'umman da yake wakilta ba duk irin demokradiyyar da muke fama da su kenan a yanzu haka na kan fada in ce ina ganin fa da yanda akai fa tsoran matan nan ma ake ji domin har ga Allah ne kaina na san inda za a ba mata dama su je majalisa sai sun taka rawar sai an yaba musu za su saita abubuwa da dama na rayuwa domin matan nan fa in tana cikin gida tace komai a cikin gidan duk abin da ake a cikin gida uwan nan ita ce idan mace za ta iya sarrafa gida ta kadai to ka san ko mace kokwallon da Allah ya yi mata sai dai a gode masa ko a wannan zaben da za a yi na 2023 nan ba mu da wani kyakkyawan wakilci da aka yadda aka ba mata dama yanda na gaya miki ne cewa yawancin jam'iyyun da suke ba mata takarar na kananan jam'iyyu ne wanda ba a saba da su balle a san su an baka takarar ma sai dai ka je mutane diya waɗanda suka san ka masu suke zuwa yin zaben ba waɗanda suka san jam'iyyar ba wasu matan baya za su rinka yi a wace jam'iyya aka ce mata tsaya wancan zaben da aka yi na 2019 matan da suka fito takara ai a kananan jam'i suka samu takara wanda an dada dakile mana ma wannan daman da muka samu wancan karan yanzu babu ita to zaka kira nake da shugabanni a dubu abinda ake harkar siyasa babu inda doka ta ƙasa ta ce siyasa na sai jinsin maza ne kawai za su yi siyasa ba idan ku jinsin maza ne za su yi siyasa a daina barin mata su fito wurin zabi mazan su fita su je su zabi kansu da kansu idan ku an yarda mace ta fito ta zo ta yi zabi to a ba matan dama su ma su fito takarar na su wakilci mata
to mai sauraro duka abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin ciwon kyamace a yau amma idan aka cira da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya
Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru
Zamfara a cikin jirin namu na wannan makon ne da jirin ekonomi da su ne buri kamarun wanda na rubuta wani cewar hukumar kasuwanci na kasar ta bangaren ministan ilimin cinikayya da ta kasar buri kamarun sun ce gwamnati za ta biyo odar tun miliyan hudu da ɗari biyu na sukari daga kasashen ƙetare domin sauƙaƙa wa farashin sukari a ƙasar ta jamhuriyar kamarun wanda al'umma suke amfani da shi sai kuma jaridar New Guardian Post ita kuma ta shaida mana cewa iyaye mata 300 ne suke mutuwa a ƙasar jamhuriyar kamaru a kowace shekara domin kamuwa da cutar nan na sankarar mama kamar yadda wata ƙungiyar likitoci ta ƙasar jamhuriyar kamaru da na ƙasashen ƙetare suka tantance a wannan shekarar na 2022 nan sai kuma jaridar Ekawo Sante da ita kuma ta ce yara da ke kamuwa da cutar yunwa a ƙasar jamhuriyar kamaru sun kai kimanin kashi 12.8 cikin ɗari domin rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ƙungiyar masu kula da abinci mai inganci a ƙasar jamhuriyar kamaru kamar ƙungiyar FAM da kuma MINADER da FAO da kuma PEU har da ACF su ne suka fitar da wannan rahoton na shekarar 2022 nan. Jaridar Luwadi Sahel kuma ta ce a babban jami'an da ke birnin Garwa ministan ilimi mai zurfi ya naɗa waɗansu sabbin fuska waɗanda su ne za su jagoranci jami'ar ta birnin Garwa. Za mu kammala shirin namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour an da ita kuma ta bayyana mana cewar kamfanin da ke tace manja a ƙasar jamhuriyar kamar ta yi alƙawarin cewa za ta tace tun 180,000 a wannan watan kamar yadda ƙungiya da ke kula da tace man kwakwa agro industrial campaign suka yi alƙawari saboda da tsadar man girki da jama'a ke amfani da shi na yau da kullum a faɗin ƙasar jamhuriyar kamar hakan ya samo asali ne tun da ƙasar rasha ta auka wa ƙasar ukraine shi ne kayayyakin masarufi farashin su ya tashi gauran zabi a faɗin ƙasar jamhuriyar kamar muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Jiya Talata, Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓe ikon kusan ɗaukacin lardin Luhansk da ke gabashin Ukraine. Sai dai jami'an ƙasar Ukraine sun ce dakarunsu na tsaye a ƙazaman faɗin da suke gwabzawa da dakarar Rasha a kan titunan birnin Severodonetsk mai masana'antu na yankin. Bayan shafin makonni ana kai har-hara a gabashin Ukraine, ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoigu ya ce a halin yanzu dakarun na Moscow suna riƙe da kashi 97 cikin 100 na lardin Luhansk, wani ɓangaren yankin Donbass da ke fatan za ta yi ƙirarin ƙwacewa bayan da suka yi ƙasa a gwiwa a yaƙin da aka yi na hanɓar da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Jiya Talata, babban bankin duniya ya ce duniya na shiga wani lokaci na rashin samun ci gaba da hauhawar farashin kayayyaki, yayin da ya rage hasashen ci gaban da za a samu a duniya da kashi 1.2 cikin 100 zuwa 2.9 na shekarar 2022. Bankin ya ƙara da cewa akwai yiwuwar ƙasashe da dama za su fuskanci koma bayan tattalin arziki. Bankin ya zargi annobar coronavirus da haifar da yawancin matsalar, kuma ya ce mamayar Rasha da ta yi wa Ukraine shi ma wani lamari ne. Iran ta zartar da hukuncin kisa ga wasu fursunoni 12 a wani gidan yari da ke kudu maso gabashin kasar a jiya Talata, kamar yadda wata kungiya mai zaman kanta ta bayyana, yayin da ake ƙara nuna damuwa kan ƙaruwar hukuncin kisa a jamhuriyar musulunci ta Iran.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku jo sa abokanan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.